Sashen Hausa na muryar Amurka yake muku magana a wannan garin a ranar 15 ga watan Maris shekarar 2017 akan mitoci da suka hada da 25, 31, 41, da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin muta tashar mu ta VOA Africa a zango 102.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Loldaniya. A yayin da duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da wannan lokaci. Baba Yakubu Makeri ne tare da Ibrahim Jarmai. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan daren. To bayan kun gama jin labarai, za ku ji cewar Majalisar Dattawan Najeriya ta sake nuna kin amincewanta da tabbatar da Ibrahim Magu a matsayin shugaban hukumar EFCC. Sai dai Magu ya ce ba zai ja da baya ba.
Ina kan bakana sai lokacin da aka ce aikin jama'a muke yi, kuma wannan ba aikin ni kadai bane.
A jamhuriyar Niger kuma sashin shari'ar kasar ce take bukatar a gabatar da ministan kudin gaban kotu bisa zarge da ake mai a kokarin fitar da wasu kudade da suka kai miliyan 200,000 na sefa. Amma kuma akan hakan ne zamu ba ku dama ku kira ku bayyana ra'ayinku akan yadda wasu kasashe suke baiwa jami'an gwamnati rigar kariya idan aka zarge su da aikata almundahana. Amma duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Mutane akalla 6 aka tabbatar sun rasa rayukansu a sanadin wasu sababbin hare-haren kunar bakin wake da suka faru a yau a Maiduguri, fadar jihar Borno dake arewa maso gabashin Najeriya. Rahotannin dake fitowa daga Maiduguri sun ce wasu ƴan mata guda 4 su ne suka kai wannan farmaki, inda ko bayan su wasu mutane 2 suka mutu. Sannan a birnin Damascus na kasar Syria kuma an kai irin waɗannan hare-haren kunar bakin waken har guda 2 da suka janyo asarar rayuka da dama. A harin farko mutane 25 suka halaka a cewar kamfanin dillacin labaran kasar Syria, yayin da hari na 2 da aka kai kamar sa'o'i 2 bayan na farkon wani dan kunar bakin waki da ya tarwatsa kansa a wata maciyar abinci dake yammacin birnin na Damascus, inda nan ma mutane da dama da ba a kayyade yawan su ba suka mutu. Waɗannan hare-haren na zuwa ne kamar mako daya bayan wasu makamantan su da aka kai a wata makabartar ƴan Shi'a, inda kuma akalla mutane 40 suka rasa rayukansu, wasu kamar 120 kuma suka ji raunuka.
Ikirarin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi cewar tsohon shugaban kasar Barack Obama ya sa an yi kutse domin satar bayanai ta waya cikin wasu makonni kafin zaɓen watan Nuwamban da ya gabata ba shi da tushe, inji wani babba daga cikin mambobin kwamiti wadda ke kula da tattara bayanan sirri a majalisar wakilan kasar. Bamu da wata shaidan faruwar haka, a cewar wani a cewar dan jam'iyyar Republican David Nunes. Ya kuma kara da cewa ba su tunanin cewa an tatsi wasu bayanai daga gidan ko kuma gini kinan na Trump Tower dake birnin New York. Babban shugaban committee wanda dan jam'iyyar Democrat ne Adam Schiff ya yarda da bayanin da Nunes yayi na cewa kawo yanzu ba su da wata tabbatacciyar shaida da ta nuna cewa shugaba Obama ya bada umarni na tatsar masa bayanai ta waya. News da Chief dai sun ce suna jiran nan da zuwa ranar Litini su ga ko ma'aikatan shari'an kasar na sane da wannan zargi da Trump ya yi, amma sun bayyana cewa babu wata alamar afkuwan haka da a cikin bincike da suka gudanar.
Labarin na zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ana can ana wani muhimmin taro a Ingila akan yadda za a warware takaddama kan iyaka da ke yawan barkewa tsakanin kasashen Pakistan da makwabciyarta a Afghanistan. Yau kamar wata guda kenan tun lokacin da Pakistan ta rufe kan iyakarta da Afghanistan bayan da wasu 'yan ta'adda suka halaka tarin mutane, abinda Pakistan ta dora laifin akan tsagirin mayakan da ke gudowa daga Afghanistan suna boyewa a cikin kasarta. Rufe kan iyakar ya janyo zaman daddar ta fuskar diplomasiya a tsakanin makwabtan kasashen biyu, abin da ya janyo tsoma bakin Birtaniya a cikin lamarin.
A yau Laraba, 'yan kasar Holland sun kada kuri'a a wani zaɓe da aka sawa ido a nahiyar Turai. Shugaba mai ra'ayin rikau Geert Wilders shi ne ke kan gaba a watannin da suka gabata, sai dai ya dawo na biyu inda yake biye da Prime Minister Mark Rutte mai matsakaicin ra'ayi. Ana kyautar zaton masu matsakaicin ra'ayi da abokan kawancin nasu su ne za su rasa kujera da dama a majalisun. yayin da kasar da kasar Faransa da Jamus suke shirye-shiryen gudanar da zaben su a watanni masu zuwa. Sakamakon zaben na kasar Holland zai nuna ko kasashen yammacin Turai sun koma marawa jam'iyyu dake adawa da fitattun jam'iyyun baya. Ana kyautar zaton wato Jess Claver wanda aka yi wa lakabi Jezia shine zai lashe zaben yayin da yake ci gaba da samun karbuwa a wurin jama'a wanda ake kwatantawa da shugaban jam'iyyar Green Left Party wato Prime Minister kasar Canada Justin Trudeau da kuma kwaikwayar dabarun kamfe daga tsohon shugaban Amurka Barack Obama. Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, bayan majalisar dattawan Najeriya ta ki amincewa da tabbatar da mukaminsa na shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa to EFCC, Malam Ibrahim Magu ya bayyana cewar yana nan kan bakansa. Zai ci gaba da yaki da cin hanci da rashawa har sai lokacin da shugaba Muhammadu Buhari ya yanke shawara akan matsaya da zai dauka akan sa. Ibrahim Magu ya bayyana hakan ne a wata hira da ya da wakilin mu a Abuja Umar Faruk Musa.
Ba za mu daina aikin ba fa, ba zai rike mu ba, minti daya ba zai rike mu ba, za mu yi ta. Ina kan baka na sai lokacin da aka ce aikin jama'a muke yi, kuma wannan ba aikin ni kadai bane. Kowa da kowa yana da son zuci, yana da yanci, don ba wani wanda zai buga ka ya ce shi kadai zai yi abu ne wasu kowa ya san ya dame shi. Ina so kowa ya sa hannu, kowa a sa hannu ai tare za mu ri hakan.
Ibrahim Magu kenan mai rike da mukamin shugaban hukumar yaki da cin hanci da rashawa wanda majalisar dattawa ta Najeriya ta ki amincewa da tabbatar da wannan mukami a kan shi bayan da shugaba Muhammadu Buhari ya tura sunansa a karo na biyu. A waje daya na tuntubi wani kwararre akan sha'anin dokoki da ayyukan majalisa wato Professor Al-Mustafa Usuju domin in ji menene makomar Ibrahim Magu dangane da wannan halin da ya samu kansa a ciki a yanzu.
In ban manta ba wancan karan da ita majalisa ta aka turo mata sunansa ba ta ki amincewa da shi kai tsaye ba ne. Ta tura bisa kan wannan rahoto na hukumar 'yan sandan farin kaya domin shugaban kasa ya dau mataki. To wannan karan da aka sake turowa dama ka'ida ce ga ita majalisa, duk wanda aka tura mata don tantancewa saboda ita ba ta da ɗan sandan kanta wanda zai mata bincike akan halayen wannan mutumi, sai ta tura ma hukumar 'yan sandan farin kaya. Ba wai ita majalisa kaɗai ba, duk wanda za a ba ki mukati a ƙasar nan alhakin 'yan sandan farin kaya ne. To bisa kan wannan rahoto yanzu ba ta amince da shi ba.
Shi wannan rahoto na 'yan sandan farin kaya me yake nunawa ne wanda ya sanya majalisa ta ki amincewa da Magu din?
Ba shakka ko lokacin da ake tambayoyi wannan cewa jama'a kasa sun gani a talabijin da kuma rediyo wannan suka zamanto sun hada da rediyoyin suka jona da rediyoyinsu ya nuna an yi mishi tambayoyi akan ana zargin wani mutumi wanda ake ganin cewa mutumin nan yana da wasu abubuwa da zai fuskanci alkali, ya mishi tauka kuma ya ansa wanda ya ce shi bai san mutumin ba, ana zargin sun yi aiki da mutumin a kwamitin nan na binciken makamai. To ka gani duk wannan ake zargin shi da wani abu, wannan kuma ita hukuma wacce take tattara bayanan sirri ta tabbatar da wannan abun kuma ta tsaya a kan shi, dole ne ita majalisar ya zamanto cewa za ta yi aiki da wannan rahoto na hukumar 'yan sandan farin kaya. Baya da bayan haka maganar ka akan tambayan ka na cewa ko zai tsaya ya ci gaba da aikin nan ko ba zai tsaya ba, ita hakin majalisa ne ta nuna ma shugaban kasa ba ta amince da shi ba. Daga nan shugaban kasa zai iya nemo wani ya aika da shi ko kuma shi kansa Magun ma yana iya nemo zai sake aika da sunansa da wasu hujjoji.
Professor Al-Mustafa Usuju kenan kwararre akan ayyukan majalisa da dokoki. A yanzu dai 'yan Najeriya sun sa ido su ga irin matakin da shugaba Muhammadu Buhari zai dauka dangane da wannan al'amarin. Shin zai sake turo sunan Ibrahim Magu ne da wasu dalilai ko kuwa zai canja shi ya kawo sunan wani sabo? Umar Faruk Musa, muryar Amurka a Abuja, Najeriya.
A gaida Umar Faruk Musa. A jamhuriyar Nijar kuma ana ci gaba da kai ruwa rana ne dangane da zargi da ake yi wa ministan kudin kasar wato Hasumi Masudu na cewar ya yi kokarin karkatar da akalar wasu kudade da yawansu ya kai sefa miliyan 200,000 wanda ya daidai da dalar Amurka miliyan 390,000 zuwa kasar Dubai. Ministan da ya musanta wannan zargin da ake masa, abokin aikin mu Abdul Aziz Adili Toro ya shirya mana rahoto akan haka.
Muka ce muna jira minista Hasumi Masudu ya gabatar da sunayen alƙallan shari'a da suka karbi cin hanci a cikin wannan hukunci da aka yanke, ya bada sunayensu din da yasa yana da shaida, kuma ya gabatar ga bajan ga benin jama'a kudin da suka amsa don saboda su ma a tume su a kai su gaban kotu a hukunta su dangane da wannan aiki da suka aikata. Yanzu kuma dangane da shi zargi da yan jaridodi suke huddawa buskan sunan shi na yaƙari, muka ce ba a gaban taron yan jarida bane ba ake kare kai a tsarin doka, yadda doka ta tsara a gaban zauren shari'a mutum wanda ake zargi yake zuwa ya wanke kanshi dangane da kariyar da gare shi ta minista, rigar shi ta ministan kasa, muka ce to yayi murabuta daga matsayin shi, muka ce ya ba mu wannan dama ya sabka, in bai sabka shugaban kasa da ke shi yayi rantsuwa bisa kan Al-Qur'ani yace zai kiyaye kundin tsarin mulki, kuma zai sa a kiyaye kundin tsarin mulki, yace yan kasa duka daidai suke gaban doka, muka ce ya sabkar da shi daga matsayin shi don saboda a ba hukumomi na shari'a dama su tume shi, in ya cancanta su kama shi su kama shi, in ya cancanta su wanke shi su wanke shi, ya koma buskan aikin shi, shirin da muka yi kenan.
Alhaji Salisu Ahmadu, ɗaya daga cikin 'yan ƙungiyar farar hula ta Resistance Citoyen, ga abin da ya ce.
Magana nawa nan jaridar ta fito wanda ta yi magana, kuma aka zo aka yi magana ta ce gidan shi cikin mulkin. Na ɗaya tukun. Na biyu kenan ai shi problem ke su farfiyo wata magana ce wadda in kai lissahi a yau. Kowa yana da ƴanci ɗan ƙasa a huto a yi bayani bisa gamsasshe na bisa kan wannan abin. Wannan abubuwan sai farskai yau suna iko ne suna yin abin da suka gana bisa kan wannan kenan. Sai farskai shi ne wannan magani. Sino inda an kai lissahi a yi yanzu a ganin ka in tsakani da Allah ƙasa wadda take da ƴancin kanta wadda ta amina take yi wannan yanzu for example ana iya wannan ɓannan kuma har ya zamanto ƙungiyar jujujin so su yi magana. Kai minista wanda ya zamanto cikin gida ka huto ka ce wani abin bai yiwa. Ta kenan wani abu ne daban.
Asumana Muhammadu ɗaya daga cikin ɓangaren gwamnati ga abin da ya ce.
Abin da zan ba 'yan Nijar suka wannan namari, 'yan Nijar su tabbatar da kwada shi ke 'yan Nijar sun sani waɗanda ke wannan abin mutane wasu 'yan tsirari na masu neman kawo tashi hankali a cikin ƙasa. Kuma duk Nijeriyan sun san da su. Saboda haka Nijeriyan sun san da wannan zance ba gaskiya ba ne. Wanda aka yi mazaton a ce ya ɗauki kamar miliyan 200 nan, ka gane ko? Minista Masudu ne. Masudu kuma kowa sani a cikin Nijar. Ba mutum bane wanda ke da kwadai, ba mutum bane wanda a farawo sun san shi. Abinda ta damu mutanen hankali, ka san lokacin da tsohon Prime Minister Ahmad ya zo Niger a kama shi, sun yi zaton kamar in ba Mas'udu wa yau na aiki. Ka gane ko? Shi ake nema a yi yadda za a yi a bata mashi suna a Niger. Kuma wannan bai yiwuwa shi Allah a yi da gaskiya yake aiki, ko ba haka ba? Ina tabbatar maka da 'yan ƙasa sun san da haka ne. 'Yan ƙasa kuma na tabbatar da ba za su amince da wannan zance ba. Zance na hankali ake saurara ba zance na hauka ba. A hankalce a ƙasar Nijar babu inda abinda za a sai suwa yau kamar kai tsaye wanda ya tashi kuɗin shi miliyan 200,000 bashiwa. Babu shi. Tunda wannan sun kai iko ƙasar nan suka rigaye mu ai sun zo. Balle yanzu da Iranian kowa san kai da kanka san bai da daraja ko? Yawwa. To saboda haka wannan zance na nace maka na neman kawai kawo ya mutsi a cikin ƙasa ba gaskiya ba ne.
So jama'a.
To madalla a gaida Abdul Aziz Adili Turo. Wannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga nan Washington DC. Yanzu kuma karfe 4:43 kenan na rana a nan Washington DC. Lokaci yayi da za ku kira ku bayyana ra'ayi akan yadda wasu ƙasashe suke baiwa jami'an gwamnati rigar kariya idan aka zarge su da aikata wani laifi ko wani wata almundahana kenan. Amma kafin haka sai ku shakata da wannan faifai a inji.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-6555 domin a bayyana ra'ayi. Zanna na ta sabuwar lambar 202-205-6555.
To, salamu alaikum da alama mun samu kira daga Agadez a jihar Jamhuriyar Niger. Wane ne akan waya daga Agadez?
Ni sunana Malam Muhammad Musa dan kungiyar Farfulla ne.
To.
Wanda ake ce Musadu.
To, Malam Muhammad. Bismillah Malam Muhammad.
Ni abin da nake gani kowa daidai yake bisa shari'a. In an tungume ka da abu, duk matsayinka na iko ya kamata a ce kabar shari'a ta yi aikinta. Kowane ne saboda shari'a ita za ta tantance kai abin ko ba kai shi ba. Kenan duka situation daidai suke wurin shari'a. Abin da nake gani kenan komai matsayin mutum ya kamata in an ci an tugume shi sai a wannan kariyar nan tashi ya fito. In yana da gaskiya ita shari'a ita za ta gwada yana da gaskiya. In ba da gaskiya shari'a ita za ta raba. Masha Allah.
To har yau dai muna nan wato jihar Agadez din bari mu ji ko kuma da akwai wani kan layi daga jihar Agadez.
Eh gani ni sunana Wadil Abubakar dan ka ni shugaban matasa na kunni idanta Agadez.
To Malam Abubakar.
Ni ana gani shugaban kasa kamata ya hudda ma shi minista masu ya kariya a ni ka shiga mu. Dan saboda yau kun kuma irin wannan abin na faruwa ga manyan mutane shugabannin ba jama'a ba za su shirya akwai kotu tana nan wurin ita ce da aka wada ta daman ma idan tamam da yi bincike sun mutu ta su doka ga minista kan talaka.
To
kuma yanzu a bar wani kotu mana nan Niger da kotun Dubai su bincike a gani an ka samu press ke lalle haka nan ne biliyan kenan da biyu kenan ya an yi gaba da su a hukunta da shahudan shi a yi abin da shari'a ta haushi.
To
kuma sai a bar shi koma ga aikinsa na minista na.
To mun gode kwarai da gaske Abubakar. Ina jin mun kuma je jihar Maradi kafin mu dawo Agadez din mu je mu dauki wani daga Maradi. Wani ne a Maradi? Assalamu alaikum. Wani ne a jihar Maradi? To da alamar murashi wanda ke jihar Maradi. To to ina jin mun samu wani daga Agadez. Wani ne daga Agadez?
Muhammad Al-Hassan.
To Muhammad Al-Hassan.
Dan kasa zan ba da yayina bisa kan dan kasa. Bisa hasu da ta miliyar 200 da aka ce an yi awon gaba da shi. Tunda dai an gani cikin jaridu an huddo sun ba da an gani akwai kama an ce minista na kasa wanda lokacin da yana da sanar kabinet na shugaban kasa. Ya ba da ya yi sunyace an yi gaba da miliyan 200. So yanzu yadda dai an ka ba da wanga abin gaki wai ba mun ba ba an ce ba ƙarya ne ba an yanzu yadda za yi a yarda a mushi ya yarda kotu ta yi aikin ta tunda dai an ce an huda miliyan 200 ai kuma yanzu a cikin zamanin ga da ake yanzu ƙasar Nijar cikin haka tattalin arziki kasan Nijar tana da matsala sosai.
To malam Muhammad Al-Hassan baka tunanin shi ministan da ya fito ya musunta wannan zargin baka ganin shi ma a ji ta bakinsa ko kuma a jiya ma ainihin abin da yake kana ce ko kuma kana kokarin tabbatar da wannan zargi da ake mai?
A ni ba kokarin tabbatar kamar ba in yana so hutarwa za ya yi ya kare kanshi a hudda mishi gaskariya ya je abin gaban kotu ta yi bincikenta a bar kotu cikakka mai incin kanta inda akwai in ma babu wanzu kotu kuma ana cewa nan Nijar akwai kotu hot school na justice a hudda mishi gaskariya ta bincike shi a gani abin nan wai an aikata shi ko ba a aikata shi ne kina a bar kotu ta yi aikin
to
ba ana abin ga tunda dai an ce ana tuhuma kuma an ga ce ana tuhuma minista guda na kasa kenan ya kamata a bar kotu da yi aikin ta bincike shi.
To ba laifi.
To
mun gode kwarai da gaske malam wato Muhammad Al-Hassan kenan daga jihar Agadez kenan. To har yau dai jama'a muna nema ku kira ku ba da ra'ayinku akan yadda wasu kasashe musamman ma kasashe masu tasowa na wajajenmu da suke ba ainihin jami'an gwamnati wato kariya idan an zarge su da laifi. Har yau dai bari mu dauki wani kuma daga jihar Agadez. Wani ne a Agadez?
Ni wadda Malam Muhammad Inusa ne.
harafin la'a a gadar.
To Malam Muhammad Inusa, bismillah.
Zan ga jami'an gwamnati wannan kamar da kwai diktoci wannan su ma ai sun ce wannan abu wanda suke wurin gwamnati wanda ba su wurin gwamnati ma sun ce wannan abu ya kamata a ce an fidda wannan rigar kariya amma wannan an shari'an nan. Kaga wannan abu nan wurin diktoci sun ba da kokarin su. Kenan abun an kai shi ga kotu nan ne za a sani da an yi ko ba a yi ba. Kamar wannan mu wannan diktoci na Nijar da suka yi wannan abu mu gaskiya mun yaba abin nan kwarai da kwarai. Gaskiya sun gwada nan wurin harkar patriotism suna tare da talakawa tunda ruwan ga abin zancen wani daidai kowa daidai yake daidai wurin shari'a. Kuma an hauda ka bisa shari'a bisa mulkin ƙasa amana ce aka baka ta ƙasa. Kenan amana ce ta aka baka ta ƙasa shi wannan journal inda baya da kamar press ba yarda ɗauko wannan zance. Kenan in ma ba haka ba ne in haka nan ne wannan kotu ita za ta waye ma mutane kai bisa wannan abu.
To mun gode kwarai da gaske.
In haka nan in ba haka ba ne in aka je can kotu za ta faɗin an yi ko ba a yi ba. To gaskiya gaske nan mu muna cikin ruɗani abin ya ruɗe mu ba mu san yarda za mu yi ba mu yarda wallahi sai kamar kotu ta raba mu da wannan abu. Abin da za mu ci kenan cikin ra'ayin namu.
To mun gode kwarai da gaske Malam Muhammad Inusa kenan daga jihar Agadez. Jama'a za ku iya ci gaba da kira don saboda mu samu mu je irin ra'ayoyin da kuke da shi akan yadda wato wasu kasashe suke baiwa ainihin jami'an gwamnati kariya musamman ma a lokacin da aka zarge su da aikata wani mugun aiki. Amma alaikum assalam. Yawa, wane ne a Kaduna?
Bala ne ka magana, Bala Ibrahim daga Gashuwa.
Oh to Bala Ibrahim daga Gashuwa. To bismillah Malam Bala.
To abinda ra'ayi na kullum ni dai na kiran kuma samu yau Allah sana dace.
Allahu akbar.
To abinda ra'ayi na waɗannan mutanen da kake da su a daure bakin waɗanda in an kace wannan yayi zalunci ba za a zabe shi ba kuma su daure musu gindi akai su ba irin su ne yan uwansu ne.
To
kana
jira? Ina jin ka.
To saboda haka mu muna bada goyon bayan duk wanda an ka samu da zalunci mu ba za mu bada goyon bayan a zabe shi akan ya koma kamar jiya zabe wanda samu wanda bai taba.
A malam da Allah ka yi hakuri ina jin lokaci ya riga ya daga mana hannu shi yasa bari mu abinda mu yi godiya ga waɗanda suka kira duka. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba labaran wasanni.
Wasanni a takaice.
Daddaɗin shugaban hukumar ƙwallon ƙafa ta Afirka wato CAF a takaice Isa Hayatu yana fuskantar wata zazzafar takara wanda zai gada matsayinsa a gobe Alhamis ko yalla zai ci gaba da rike wannan mukami a karo na 8 a wurin babban taron da CAF za ta yi a babban birnin ƙasar Ethiopia. Abokin karawan nasa da ake kira Ahmad minista ne na wasanni a kasar Madagascar zai fafata da shugaban na CAF wanda ya tsire kan wannan mukami tun shekarar 1988 gobe Alhamis. Kimanin watanni biyu kenan shugaban na CAF da abokin karawansa suke wani yakin neman zabe mai zafi. An zabi filin wasa na babban jami'ar Ghana Legon wanda za a kammala shi nan ba da dadewa ba a matsayin daya daga cikin filaye biyu da za a yi gasar cin kofin matan Afirka na shekarar 2018 kasafin kuɗi na bana da gwamnatin Ghana ta gabatarwa majalisar dokokin kasar a farko-farkon wannan watan Maris. Na cewar kammala wannan filin wasan yana kunshi a cikin kasafin kuɗin ba saboda kammala shi kawai ba saboda zai dauki bakoncin gasar cin kofin matan Afirka na cikin 13. An fara ginin wannan filin wasan ne mai daukar mutane 12,000 kuma zai yi amfani ga wasanni daban-daban na motsa jiki a cikin shekarar 2003. Tsohon shugaban Ghana John Ajikun Kufuor ya ce yana bada goyon bayansa 100% akan dawo da tsohon kotin Ghana Black Stars dan asalin Ghana James Kwasi Appiah. Tsohon kotin na Black Stars Appiah shine mutane suka fi lamunta da shi da ya dawo ya dauki wannan aiki na horar da yan wasan Ghana Black Stars. A cewar tsohon shugaban Ghana ya kamata mutanen Ghana su daina tunanin cewa sai dan kasar waje shi kadai ne zai iya yin wannan aiki sosai kuma a bada dama da goyon baya ga Kwasi Appiah ya dawo ya dauki wannan aiki da ya cancanci yinsa.
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A cikin ƴan kwanakin nan Amurka ta kai har-hare ta sama fiye da 30 a Yemen akan ƴan ta'addan Al-Qaida dake yankin Arabia. Wannan hatsabibiyar kungiyar ƴan ta'addan har yanzu tana da kujerar kai har ya kasashen yammacin duniya a cewar kakakin ma'aikatar tsaron Amurka Captain Jeff Davis. Captain Davis ya ce waɗannan har-haren dakila ƴan ta'addan an yi su ne tare da haɗin gwiwar gwamnatin Yemen. Ya ƙara da cewa dakarun Amurka za su ci gaba da auna mayakan da kuma gine-ginen su don dagula harkokin su daga ƙarshe kuma don kare rayukan Amurkawa. Makasudan kai waɗannan har-haren shine don hurawa ƴan ta'addan wuta da kuma hana su samun dama da ƴancin kai da komo a tangayen su, a cewar Davis. Sun yi amfani da wuraren da gwamnatin Yemen ba ta da tasiri a cikinsu don kitsa har-haren ta'addanci a kan Amurka. Matakan da aka ɗauka kwanan nan sun auna mayakan da kayayyakinsu da kuma gine-ginensu a jihohin Abyan da Albaida da Shabwa. Kuma hakan zai rage damar ƙungiyar ‘yan ta'addar wajen kitsa har-hare a waje. Zai kuma takaita musu damar yin amfani da yankin da suka kwace daga gwamnatin Yemen suka mai da shi tungar da suke shirya ayyukansu, a cewar Captain Davis. Har yanzu kungiyar Al-Qaida da ke yankin Arabia tana ci gaba da zama reshe mai mummunan hatsari na babbar kungiyar Al-Qaida ta ainihi. Kuma tana amfani da tashin hankalin da ke faruwa a ƙasar sakamakon yakin basasar da aka yi don samun damar yin ayyukanta, a cewar Mr. Davis. Ya kuma ja hankali akan cewa kungiyar Al-Qaida ta zubda jinin Amurkawa fiye da yadda ‘yan ISIS da ke Iraki da Siriya ke zubdawa. Mr. Davis ya ce, ‘yan Al-Qa’idan da ke yankin Arabia, ƙungiyar ‘yan ta’adda ne masu tsanani waɗanda kuma suka nuna ƙarfinsu wajen aunawa tare da kashe Amurkawa, kuma suna da niyyar ci gaba da yin hakan. Wannan mummunar ƙungiya ce ga ƙasar Yemen, ga yankin, ga ƙasashe kuma, ciki har da Amurka da sauran ƙasashen yammaci da kuma ƙawayensu, a cewar wani jami'in ma'aikatar tsaron Amurka. Za mu ci gaba da aiki tare da gwamnatin Yemen da ƙawayen da muke da su don murƙushe ‘yan Al-Qa’idan da ke yankin Arabia, mu kuma hana su damar gudanar da ayyukansu, a cewar Captain Davis. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mutane akalla shida aka tabbatar sun rasa rayukansu a sanadin wasu sababbin hare-haren kunar bakin wake da suka faru a yau a Maiduguri, fadar Borno dake jihar dake arewa maso gabashin Najeriya. Rahotannin dake fitowa daga Maiduguri sun bayyana cewa wasu ‘yan mata guda hudu ne suka kai wannan farmaki, inda ko bayan su wasu mutane biyu ma sun rasa rayukansu. Ikirarin da shugaban Amurka Donald Trump ya yi na cewa tsohon shugaban ƙasa Barack Obama ya sa an yi kutse domin satar bayanai ta waya cikin wasu makonni kafin zaben watan Nuwamba da ya gabata ba shi da tushe, inji wani babba daga cikin mambobin kwamitin da ke kula da tattara bayanan sirri a Majalisar Wakilan Ƙasar. Ana can ana wani muhimmin taro a Ingila kan yadda za a warware takaddama kan iyaka da ke yawan barkewa tsakanin ƙasashen Pakistan da makwabciyarta Afghanistan.
To da wannan ne kuma muka kawo ƙarshen shirye-shiryenmu na yau. Sai kuma gobe da safe za ku ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin kowa da kowa da ka ji wuriyoyinsu a nan sashen Hausa, musamman ma Ibrahim Jarmai da ya taimaka min muka gabatar da wannan shiri, da mai ba da umarni wato sai da Hamdun da kuma ainihin wato injiniyanmu na wannan daren da ake kira Carl Sterling, sai kuma Abdulaziz Adili Toro da ya taimaka muna a wannan shirin da muka gabatar muna tare da shi a ɗakin wasa labarai. Baba ya koma ƙeri, nike cewa a kwana lafiya, Allah ba mu alheri nan nasa, amin summa amin.